الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna hudu ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 16 ga watan daya shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Tuntuni mun yi magana a kanta, kuma kafin mu da yawa daga cikin malamai sun yi magana. Aiki na ibada ɓoye shi ake, ba tallata shi ba ake. Na kana cikin ibada ka ringa ɗaukan hotuna ba tare da wata maslaha don ka nuna, wannan haramun ne. Kuma ba mamaki ga mai yin haka riya ta shigo lamarinsa. Allah ya kare mu. To yana daga cikin nau'ikan tasbihi wanda ya tabbata a sunna. A bayan sallah ta farilla, mutum ya yi subhanallah 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 33, walhamdulillah walhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Na darin sai ya cike da fadar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan shine nau'i na farko. Nau'i na biyu, subhanallah 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 33, walhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34, ba tare da fadar la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Nau'i na uku shine subhanallah 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 11, walhamdulillah walhamdulillah 11, Allahu akbar Allahu akbar 11. Nau'i na hudu, subhanallah 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 10, Allahu akbar walhamdulillah walhamdulillah 10, Allahu akbar Allahu akbar 10. Nau'i na biyar shine tasbihi 25, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mutum yayi 25. Gaba ɗayan waɗannan nau'ika sun tabbata a sunna. Don haka duk wanda mutum ya ɗauka yayi, illa kasancewar in sunna ta ƙididdigu ta yawaita, to ana buƙatar cancanzawa yau da gobe domin ya zamanto kowace mutum yayi aiki da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, bayaninmu ya gabata akan mas'alar da malam ya zo da ita, mas'ala ta al-imanu bil qada'i wal qadar, imani game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma bayinsa ya zartar. Wanda imani da kadara kamar yadda bayani ya gabata gimshiki ne daga cikin gimshikan imani guda shida, wanda imanin mumini baya tabbata ya inganta sai idan ya gina shi akan waɗannan gimshikai guda shida, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Umar Allah ya kara masa yadda hadisin da ya shahara da hadisu Jibril, wanda Jibrilu ne alaihi salam ya rikida ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sifar wani bako wanda kwata-kwata ba a san shi ba a birnin Madina. Ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu tambayoyi, wanda tambaya ta farko ya masa tambaya ne game da musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa masa wannan tambaya, a ƙarƙashin tambayar manzo Allah ya bayyana mana rukunnan musulunci guda biyar. Jibrilu ya yi masa tambaya ta biyu, tambaya ta biyu shine yace masa mal imanu, menene imani, ma'ana menene hakikanin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsar cewa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Yace masa shi imani shine da zaka yi imani da samuwar Ubangiji mai girma da daukaka da kadaitarsa, cewa shi kadai yake a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa, ba shi da abokin tarayya. Kuma ka yi imani da mala'ikunsa, cewa mala'iku halitta ce ɓoyayya wadda idanunmu ba sa ganinta, Allah ya halicce su takanas domin yi masa da'a, kuma bayi ne waɗanda suke nagari. Sannan da littattafan da Allah ya saukar gaba ɗaya, sai ya ce wa rusulihi da manzanninsa gaba ɗaya wanda ya aiko, da kuma imani da yinin ƙarshe shine yinin alkiyama. Sannan yace kuma kai imani da kadara, ma'ana duk abin da Allah ya kaddara ma na alkhairi da na sharri, ka yadda da cewa Allah ne ya kaddara ma. Wannan hadisi yana tabbatar mana da gimshikan imani guda shida, cewa imanin mumini baya inganta ya tabbata sai mutum ya yi imani da kadara, duk abin da Allah ya kaddara masa na alkhairi da na sharri. Haka ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da imani da kadara. Don haka kuma mun yi bayani, kamar yadda malamai suka yi bayani, cewa imani da kadara yana da wato martabobi guda hudu, sune ake kira maratibul imani bil qada'i wal qadar, ko kace da su wato gimshikan imani da kadara guda hudu ne. Farko shine wato sai kai imani da cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kiwaye kowa da komai, duk wani abu wanda yake samamme a cikin sammai da kasai Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, duk wani abu wanda yake rashashe a cikin sammai da kasai Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, duk wani abu wanda zai iya yiwuwa da wanda ma baya iya yiwuwa Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, ya san duk abin da ya wuce da duk abin da ake ciki da duk abin da zai zo nan gaba har izuwa kiyama, in ya zo ga yadda zai kasance Ubangiji ta'ala ya kewaye da sani. Wanda dalilai akan wannan martaba sun wuce a lissafa, mun yi bayani akan su, na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ubangiji ta'ala na faɗa abunsa ne ke da sanin wato makullan gaibu, ba wanda ya san da su in ban da shi. Wanda bayani ya gabata, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana mafatihul ghaib sune al'amura biyar da Allah ya ambata a ƙarshen suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Waɗannan sune makullan gaibu, sanin wani lokaci ne alkiyama za ta kasance. Abu na biyu, sanin abin da ke cikin mahaifar mace, an gane ko namiji ne ko mace ce, ɗaya ne ko ƴaƴa biyu ne, wannan duka yana ya ilimi ne wanda yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, saukar ruwa daga cikin girgije, wannan sani ne, ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi. Sanin ainihin girgijen da zai yi ruwa da wanda ba zai yi ba, Allah ne yake banci kansa da shi. Da sanin kuma gwalgwadon abin da shi girgijen zai zubar da shi na ruwa. Sannan wato shi ne yace, wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, babu wata rai da ta san menene da za ta aikata gobe, me ake nihi da gobe nan gaba, daidai da second daya wanda zai zo, ba wanda ya san menene zai kasance. Babu wata rai da ta san cewa nan da second daya menene za ta aikata. Sai yace, wa mata da ri nafsu bi ayi ardin ta mutu, babu wata rai wadda ta san a ina ne za ta mutu. Waɗannan abubuwa biyar su ne mafatihul ghaib wanda Allah yake kwanci kansa da saninsu. Shine yace, la ya'lamuha illa huwa, sai yace, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, shine Ubangijin da ke da sanin duk abin da ke cikin sarari da duk abin da yake cikin teku, duk abin da yake doran ƙasa na halittu gaba daya, Ubangiji ta'ala yana sane da su. Komun kankantar halitta Ubangiji ta'ala yana sane da ita, duk abin da yake doran ƙasa ya san da su, yana ganin su, kuma ya kewaye da sanin su. Sai yace, wal bahar, da duk abin da yake karkashin teku, Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Sai yace, wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wata ganyar itaciya da za ta siraya ta fado face Allah yana da sanin faduwarta. Duk itacen da suke doran ƙasa gaba daya, babu wani icce daga cikin itace da ganyen shi zai saraye kai ƙasa face Allah yana da sanin ganyen icce kaza a lokaci kaza a wuri kaza zai fadi, di yawan itacen nan. Sai yace, wala habbatin fi zulumatil ardh, yace balantana ma wata ƙwaya da take faduwa a cikin duhun na ƙasa, duk wata ƙwaya ta wani icce ko ta ciyawa ko ta menene, duk ɗan iccen da zai faɗi ko wata ƙwaya da za ta faɗi ta cikin ƙasa, Ubangiji ta'ala yana da sani. Yace, wala raqibin, yace ba ɗanya ba, wala yabisin, ko busassa, illa fi kitabin mubin, face faɗuwar wannan ganyen icce ko wannan ƙwaya tintini yana rubuce, yana tabbace a cikin wani littafi ma'abucin bayani, shine Allahul Mahfuz. Wannan aya tana tabbatar da wannan martaba ta farko, sai mun yi imani cewa Allah ya kewaye kowa da komai da sani, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yadda zai kasance. Sannan martaba ta biyu, an gane ko ayoyi suna da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan martaba, mun dai takaita akan aya ɗaya amma bayani ya gabata akan su. Martaba ta biyu shine wato imani da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce kowa da komai, duk wani abin da zai wakana zai kasance har izuwa kiyama tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta, ya tabbatar da haka a cikin littafinsa Allahul Mahbub. Daidai da motsa kafarka da zaka yi tuntuna Allah ya rubuta wannan rubutu da Allah ya yi wannan, kuma tun kafin ya halicci halittu da shekara 50,000, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, azan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'ala al-ma, aw kama qala, azan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji mai girma da daukaka tuntuni ya rubuta duk abin da yake nufin kaddara ma bayinsa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshinsa, ma'ana gadon shi na mulki yana kan zuwa. To wannan rubutu kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne sahihi, manzon Allah yake faɗa farkon abin da Allah ya halitta alƙalami shine ake cewa alƙalamin ƙudura. Wannan alƙalami Ubangiji ta'ala ya bashi umarni ya ce masa uktub, in rubutu. Alƙalami ya yi tambaya ya ce mi zan rubuta ya Ubangiji na? Ubangiji ta'ala ya ce masa uktub kulla ma huwa ka'inun ila yaumil qiyama, rubuta duk abin da zai kasance, duk abin da zai wakana har izuwa kiyama. Wannan alƙalami take yanke ya gudana game da rubuce duk abin da zai wakana izuwa kiyama, da motsin mai motsi da nutsuwar mai nutsuwa tuntuni wannan alƙalami ya rubuta. Kina wannan shine martaba na biyu, sai mun yi imani duk abin da yake samun mu na alkhairi da na sharri tuntuni kadara ce Allah ya riga ya rubuta ya zartar, ba yadda za a yi bawa ya kauce ma kadara. Abu na uku, martaba ta uku, sai mun yi imani komai yana gudana ne da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da nufinsa, ma'ana duk abin da ke gudana Allah ne ya nufaci haka kuma shi ya so haka. Gane ko? Kamar yadda ya faɗa, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, liman sha'a minkum an yastaqima wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ubangiji ta'ala ya ce na ga duk wanda ya so daga cikinku ya daidaita ya tabbata akan wannan tafarki da muka shata masa, sai ya ce wa ma tasha'una, amma fa abinda kuke so ba yadda za a yi ya tabbata illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai idan Allah Ubangijin halittu ya so haka. To wannan aya tana tabbatar mana da wannan martaba ta uku, shine martabatul mashi'a, ma'ana cewa komai yana gudana ne da nufin Allah subhanahu wa ta'ala da sansa. Martaba ta biyu, mun manta ba mu zo da aya ba wadda take tabbatar da haka, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir, da sauran ayoyi irin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasir, da fadar sa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. To martaba ta hudu shine wato shine martabatul khalq, sai mun yi imani da cewa da mu da duk abin da muke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah shi ya halicce mu kuma shi ya halicci duk abin da muke aikatawa, kamar yadda ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halicce ku ya halicci duk abin da kuke aikatawa, kuma ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah shine mahaliccin dukkan komai kuma shi mawakilci ne akan komai, kuma haka ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. To waɗannan su ne gimshiƙan imani da ƙadara, ko ka ce martabobi na imani da ƙadara, kenan al’ilm, sanin cewa Allah ya kiwaye kowa da komai da sani, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yadda zai kasance. Abu na biyu, mu yi imani komai Allah ya rubuta. Ya rubuta, ya rubuce shi, ya tabbatar da shi a cikin littafinsa na Allahul Mahabud. Abu na uku, mu yi imani komai yana gudana ne da nufin Allah da san shi da mashi'ar shi. Na hudu, mu yi imani cewa da mu da duk abin da muke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah Subhanahu wa ta'ala. Shi ne wani malami ya jibilce su a cikin baiti ɗaya. Yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu, sai ya fassara wa khalquhu, sai ya ce wa huwa ijadun wa takwinu. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi mas'ala ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله صفة من صفاته ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وليس شيء من صفاته مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. Malam Allah ya ji kansa na faɗa game da ita wannan mas'ala, mas'ala ta Al-Qur'ani, wanda mas'ala ce wadda aka ringa kai ruwa rana a kanta, wato aka ringa jayayya a kan wannan mas'ala game da abin da ya shafi Al-Qur'ani. Wai shin Al-Qur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah Subhanahu wa ta'ala, ko kuma ba halitta ba ne? To shi ne a nan malam ya bujuro mana da wannan mas'ala, wanda wannan mas'ala ƙalla wani littafi daga cikin littattafai na aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a ka karanta shi ba tare da ka samu wannan mas'ala abin da ya shafi Al-Qur'ani, saboda mas'ala ce wadda take mai girma. Shi ne malam yake bayyana mana wato aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a game da wannan mas'ala. Shi ne yake cewa wato wal Qur'anu kalamullahi, wato Al-Qur'ani zancen Allah ne. Walaysa bi makhluqin, wato Al-Qur'ani ba halitta bace daga cikin halittunsa. Malam yace wala tabufu, kai mumini kar kai rauni an ta kula da zaka fada cewa laysa bi makhluqin, Al-Qur'ani ba halitta bane. An gane ko? Kar kai kasa a gwiwa, kar kai wani kai kawo, kar kai wani dandarwa game da cewa Al-Qur'ani ba halitta bane. Kar ka ji shayin kowa ka fito fili ka fada. Fa inna kalamallahi sifatu min sifatihi, yace domin zancen Allah wato sifa ce daga cikin sifofinsa. Laysa bi ba'inin minhu, an gane ko? Wato shi Al-Qur'ani ba wani manisanci bane daga Allah, ba wani abu bane ba wanda yake munfasil, ma'ana wanda ya rabu da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa minhu shay'un makhluqun, yace kuma babu wani abu na alqur'ani wanda za a ce halitta ne, ma'ana gaba ɗaya alqur'ani da lafazinsa da harfansa gaba ɗayan shi zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani abu na halitta a cikin shi. Iya abin da yake halitta zigen da an gane ko aka rubuta alqur'ani da takaddun da aka rubuta alqur'anin akan su, an gane ko wannan shine halitta. Amma lafazin da harafin gaba ɗaya wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala yake, ba halitta bace daga cikin halittunsa. Shine anan malam yace wa laysa minhu shay'un makhluqun, babu wani abu na alqur'ani da za a ce halitta ne, malam yace wa laysa shay'un min sifatihi makhluqun, ubangiji ta'ala babu wani abu daga cikin sifofinsa wato da zai zama halitta, za a ce halitta ne, daga cikin sifofin Allah babu wani abu wanda yake na halitta. To wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, mutum ya tabbatar da cewa alqur'ani zance ne na Allah, zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofinsa, an gane ko, don haka ba wata halitta bace daga cikin halittunsa. Ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa alqur'ani zance ne na Allah, sifa ce daga cikin sifofinsa, ba halitta bane daga cikin halittunsa. A can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na faɗa afatakumuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ubangiji ta'ala yace afatakumuna an yu'minu lakum, yace yanzu ku bayi na mu'minai ku ringa kwadan wato yahudu su yi imani da ku, ma'ana su yi imani da manzon da na turo muku da abin da yazo da shi na littafi. Wa qad kana fariqun minhum alhadi, wata jama'a daga cikin su yasma'una kalamallahi, suna jin zancen Allah, summa yuharrifunahu, sannan sai su jirkita wannan zance na ubangiji subhanahu wa ta'ala, su sa kiyasar ransu min ba'di ma aqaluhu, bayan sun fahimci cewa ga yadda zancen yake. Wa hum ya'lamuna, kuma alhali sun san da cewa tabbas sun jirkita zancen Allah ba yanda ya saukar ba. To kaga anan at-taura ce Allah yake maganar cewa zancen shi ne, kamar yadda at-taura da injila zance ne na Allah, shi ne ya yi wahayinsu ya saukar, to haka wannan littafi alqur'ani. Shi yasa a can cikin suratul tauba ubangiji ta'ala yake faɗa wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ubangiji ta'ala yace idan aka samu wani daga cikin mushrikai istijaraka, ya nemi cewa ka bashi tsaro, ka bashi kariya, ya iso nan gunka birnin Madina ya ga yadda kuke gudanar da wannan addini, ubangiji ta'ala yace fa ajirhu, ba shi tsaro da kariya, kar ka bari kowa ya taba shi, kar wani ya tsangwame shi, hatta yasma kalamallahi, har yazo ya zauna ya ji zancen Allah. Kaga anan me yake nihi da zancen Allah, ma'ana ya ji alqur'ani, a karanta masa ya saurara, hatta yasma kalamallahi, idan ya ji ya gama yayi niyyar komawa garinsu, ubangiji ta'ala ya ce thumma ablighuhu ma'amana, sannan ka isar shi, ka isar da shi inda zai amuntu, ma'ana a kai shi inda zai amuntu, ya tabbata duk wani daddar ya gushe kenan, ya koma zuwa kasarsu. Sannan kuma ya tsaya ya nazari ya ga cewa idan musulunci ya masa daidai ya karba. To kaga wannan aya tana tabbatar mana cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne domin shine Allah yake nufi da cewa hatta yasma'a kalamallahi sai ya ji zancen Allah. To zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofinsa kamar yadda malam ya faɗa yace fa inna kalamallahi sifatu min sifatihi domin zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa. Laisa bi ba'inin minhu ba wani abu bane ba wanda yake ya rabu da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna mana cewa wannan Al-Qur'ani da yake hannunmu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya yi zance da shi, kuma wannan zance zance ne da harfa da sauti. Allah ya ji yadda bawansa Jibril alaihi salam wannan zance, kuma ya turo da shi, ya turo shi takanas domin ya isar ma cikamakin annabawa da manzanni manzanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan zance Jibril ya zo ya jiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzan Allah kuma ya karantar da sahabbai kamar yadda Allah ya faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundiri bi lisanin arabiyyin mubin. Lalle wannan littafi wato saukakke ne daga gun Ubangijin halittu. Wa ya sauka da shi? Nazala bihi ar-ruhul amin, ran tsarki amintacce shine Jibrilu alaihi salam, shi ya sauka da wannan Al-Qur'ani ala qalbika, ga zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li takuna minal munzirina, dan ka zamanto daga cikin masu gargadi, ka zamanto daga jimullar masu gargadi. Sai yace bi lisanin arabiyyin mubin, kuma wannan littafi ya sauka ne da yare wanda yake na larabci ma'abucin fasaha. To wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a, kenan mu yadda da cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne. Shi ne ya yi zance da wannan Al-Qur'ani, shi ya yi magana da shi, kuma magana ce da sauti da harfa da komai. Ya ji yadda Jibrilu alaihi salam, Jibrilu ya ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah ya ji yadda sahabbansa, kuma shi ne ake karantawa a yau, kuma sai ya dangana da Al-Qiyama. Don haka saɓani ga wato aqidar ƴan bid'a waɗanda suka tafi akan cewa wai Al-Qur'ani halitta ne daga cikin halittun Allah, ba sifa bace daga cikin sifofinsa, kamar yadda wato Al-Mu'tazila wato su ne suka tafi akan cewa Al-Qur'ani halitta ne, da duk wasu waɗanda suke mabiyansu ƴan bid'a sun tafi akan cewa Al-Qur'ani halitta ne daga cikin halittun Allah. Wasu kuma daga cikin jama'ar sun tafi akan cewa shi Al-Qur'ani wato lafazinmu da muke karantawa halitta ne. To shi ku abin da yake tabbatacce a aqidar ahlus sunna wal jama'a, lafazin ba halitta bane ba, an gane ku? Domin da sautin da harfan karanta Al-Qur'ani wannan ba halitta bane ba, sifa ne daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa magabata wato irin su Al-Imamu Malik, wanda kafin su da yawa daga cikin sahabbai sun tabbatar da cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne, kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake faɗa Al-Qur'anu kalamullahi, sai ya ce fala tasrifuhu ala ara'ikum, Al-Qur'ani zance ne na Allah, kar ku sarrafa shi akan ra'ayinku, ma'ana ku faɗi yadda Allah ya faɗa. Wannan asar na Umar yana cikin wato ash-shari'a na Al-Imam Al-Ajuri, wato hadisi ne wanda yake hasan. Kuma haka wato Al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake faɗa, yake cewa Al-Qur'anu kalamullahi, wato Al-Qur'ani zancen Allah ne. Sai ya ce wa yastafzi'u qawla man yaqulu Al-Qur'an Al-Qur'anu makhluqun, Al-Imamu Malik wato yana ga matukar munin mutumin da zai ce Al-Qur'ani halitta ne, الإمام مالك هرما أمرني يكي باداوا شوى دوان دي يكي القرآني هلتاني يكي يوجعو ضرما ألالا ساشي أتارا مسا جيا ويوه بس حتى يموت أنغانكو ويوه بس حتى يموت أدوري شي أسنيا شكل كوكو هرمتو واتشم مسا إدن بي جنية فتشيوا الإمام مالك الله يجيكنسا shi yake fadar haka kuma danganan wannan fada da aka rawaito daga al-Imam Malik wato sanadi ne ingantacce kamar yana cikin ash-shari'a ta al-Imam al-Ajuri haka wato Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki shi ma yana fada al-khalqu khalqullahi wal-amru al-Qur'an wannan kuma ya kafa hujja ne a karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ala lahu al-khalqu wal-amr ayan nan cikin suratul a'raf ala ubangiji ta'ala yace ku saurara lahul khalqu naga Allah halittu gaba daya nashi ne shi ya halicce su kuma mallakar shi ne kuma bayin sa ne sai yace wal amru da lamari shine sai ya fassara mana cewa al khalqu zai ce khalqulla sai yace wal amru al qur'an lamarin yace shine al qur'ani to haka Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i ma'ana al-Imam Ash-Shafi'i yana fada yana cewa al-Qur'anu kalamullahi al-Qur'ani zance ne na Allah gairu makhluqin ba halitta bane daga cikin halittunsa sai yace wa man qala makhluqun fa huwa kafir al-Imam Ash-Shafi'i yace duk wanda yace al-Qur'ani halitta ne yace to wannan mutun ya kafirta to shi yasa wato aka ringa tsangwamar malamai na ahlus sunna aka ringa azabtar da su akan wannan mas'ala kamar yadda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa an ringa dukan shi aka tsare shi aka daure shi ana dukan shi har sai ya kai ya suma sannan kuma ya falfado abinda ake so ya fada kawai yace al-Qur'ani halitta ne al-Imam Malik sai yake wannan al-Imam Ahmad sai yake fada sai yace kaifa aqulu shay'an khilafa ma qala Allahu azza wa jalla ta yaya zan fadi sabanin abinda Allah mai girma da daukaka ya fada to haka aka ringa fama da shi wanda a zamanin nan su yan bid'a su suke fada aji shugabanci a hannun su yake an gane ku shuwagabanni a wannan lokaci nasu ne to shi yasa suka ringa sawa ake azabtar da malaman ahlus sunna wal jamaa al-Imam Ahmad an yi da shi yace al-Qur'ani halitta ne al-Imam Ahmad yake aka sa shi kurkuku aka tsare shi ake dukan shi har sai ya suma in ya falfado a ce masa ya ce al-Qur'ani halitta ne sai ya ce yaya zan fadi sabanin abinda Allah ya fada to har aka kai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma mu'minai wannan kunci aka samu shuwagabanni waɗanda suke nagari waɗanda suka taimaka ma sunna to shi yasa al-Imam Ahmad malamai suke masa laqabin Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahlus Sunna wal Jama'a domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wannan sunna ya bayyana ta a sababin shi al-Imam Ahmad kamar yadda ya ja daga a zamaninsa. To don haka a takaice shi yasa al-Qur'ani yake halatta mu yi rantsuwa da shi. An gane ko? Domin al-Qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah ita ko damar rantsuwa kai da suna daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofinsa an gane ku shi yasa ya halatta a shar'ance mutun yayi rantsuwa da al-Qur'ani yace na rantsa da al-Qur'ani mai girma duk wanda ya rantsa da al-Qur'ani da Allah ya rantsa domin al-Qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah shi yasa aka halitta mana yin tawassuli da karatun al-Qur'ani domin neman biyan wasu bukatu a gun Allah subhanahu wa ta'ala me yasa domin karatun al-Qur'ani ibada ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bautar da mu da ita shi ne anan malam yake tabbatar mana da wannan mas'ala sai ya ce wa iyyaka wa munazarata man ahdasa fihi malam yace ka kiyayi tattaunawa da wanda ya farar da wata magana sabanin abinda ahlu sunna wal jama'a suke kai game da alqur'ani. An gane ko? Duk wanda yake akan sabanin abinda yake tabbace, malam yace ka kiyayi tattaunawa da shi kar ya jefa maka shubha. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, da duma wanda ya faɗa ya ce lafazinsa da yake karantawa na alqur'ani halitta ne, wa ghairihi da waninsa ya ce dukkan su irin wannan, kar ma ka tattauna da su. An gane ku? Domin babu wata fa'ida karkashin tattaunawa da jayayya da su, bal ma mai tattaunawa da jayayya akan irin wannan yana kan hadari. Domin shi dan bid'a babban hannun jarin shi zance, ta hanyar zance kuwa duk wanda duddigensa bai taka ƙasa a fage wanda yake na ilimi, to zai iya jefa maka wata shubhar da za ta rikitar da kai. Shine yace wa iyyaka wa munazarata man ahdasa fihi, ka kiyayi tattaunawa da duk wanda ya farar da wani al'amari sabanin gaskiya game da alqur'ani. Yace wa man qala bil lafzi wa ghairihi, da ma duk wanda yace lafazin sawai da yake karatu da shi wa halitta ne wa ghairihi da wannan haka, yace wannan dukkan su kamar da su gefe karka tattauna da su. Yace wa man waqafa fihi, da wanda ya taka burki game da alqur'ani, fa qala yace la adariya, ni dai ban yi sani ba, makhluqun aw laysa bi makhluqin, halitta ne ko ba halitta ba ne, ni dai wannan ni dai bai shafe ni. Yace da duk wanda ya taka burki akan wannan, shi ma karka tattauna da shi, ka kiyayi tattaunawa da shi. Shine yace wa man waqafa fihi, da duk wanda ya taka burki game da wannan mas'ala, fa qala yace la adari, ni ban yi sani ba, makhluqun, shin alqur'ani halitta ne aw laysa bi makhluqin, ko ba halitta ba ne, yace shi ma ka kiyayi tattaunawa da shi, shi ma yana cikin jumlar yan bid'a. Ba a raba kafa abinda gaskiya ɗaya ce kawai, ko ka karɓi gaskiya ko kuma ka bubata, wannan ɗayan biyu ne. Kamar yadda Allah ya faɗa, fa ma ba ba adal haqqi illa dhalal, duk wanda bai karɓi gaskiya ba to bata zai bi. Sai ya ce wa inna ma huwa kalamullahi, ka san da cewa kadai alqur'ani zancen Allah ne. Fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun, malam sai yake faɗa yace fa hadha, an gane ku? Wanda yace wai al-lafazina da nake karatu da shi halitta ne, da wanda ya taka burki, malam yace dukkan su wannan ma'abuta bid'a ne, yan bid'a ne. Mislu man qala huwa makhluqun, daidai suke da wanda yace alqur'ani halitta ne. An gane ku? Da shi wanda ya taka burki yace ni bazan faɗa ba, ni dai ban yi sani ba, halitta ne ko ba halitta ba ne, da wanda yace lafazinsa da yake karatun da shi halitta ne, yace dukkan su wannan yan bid'a ne, daidai suke da wanda yace alqur'anin halitta ne. Malam yace wa inna ma huwa kalamullahi, ka san da cewa kadai alqur'ani zance ne na Allah, wa laysa bi makhluqin, malam yace ba halitta bane, wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a, wanda ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka. Ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa duk wanda ya sauka wani masauki faqala, yayi wannan addu'a yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, mutum yayi wannan addu'a yace ina neman tsari da kariya da kalimomin Allah game da sharri da muguntar abin da ya halitta. Wazan Allah yace mutum har ya bar wannan guba, wani abu da zai cutar da shi. To kaga neman tsari ibada ne, ba a neman tsari da kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Inda a ce kalimomin Allah halitta ne daga cikin halittunsa, to da ba zai halatta ba a yi wannan addu'a. Inda a ce kalimomin Allah halitta ne daga cikin halittunsa, to ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan addu'a. Kaga da yace mana duk wanda yace a'udhu bi kalimatillahi ina neman tsari da kalimomin Allah, kalimomin Allah ko shine zancen sa. Kaga wannan yana tabbatar da cewa alqur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah, ba halitta bane daga cikin halittun sa. To wannan ita ce mas'alar da wato malam yazo da ita. Sannan mas'ala ta gaba shine malam yake faɗa wal imanu bi ru'yati yawmal qiyamati kama ru'ya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min al ahadisi sihahi. Sai yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu wa innahu ma'thurun ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sahihun ورواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعه ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه احدا. لما مالن يزو ده وتا مساله ايتاتشي مساله تا ايماني غمدا غنن الله سبحانه وتعالى ده مؤمني زاسي ارانر قيامه الله يسنيا مو ا cikinsu. Wannan ita mas'ala ta ana ganin Allah ko ba a gani mas'ala ce wadda wato an yi sabani a kanta, amma abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, abinda ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. To shine anan malam ya bujuro mana da mas'alar yace wal imanu yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa yin imani bi ru'ya game da ganin zatin Allah da mu'minai za su yi yawmal qiyamati a ranar kiyama. An gane ko? Kenan wannan mu gane cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana da kaidi. An gane ko? Kaidin shine sai ranar kiyama mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala, amma kasancewar a duniya babu wata idaniya wadda ta isa ta ga zatin Allah subhanahu wata'ala. Hatta da mas'alar da malam ya bujuro cewa kamar yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka, mas'ala ce wadda an samu saɓani daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka shine anan malam yace kama ruya, kamar yadda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min al ahadisi sihah, wato hadisai ingantattu waɗanda suke tabbatar da mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda daga cikin hadisan akwai hadisi na Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin Sahihu Muslim, wanda manzon yake fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza dakhala ahlul jannati aljanna, yace idan yan aljanna suka shiga aljanna manzon Allah yake faɗa yace yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ubangiji mai girma da ɗaukaka zai faɗa ga ƴan aljanna turiduna shay'an azidukum, shin kuna buƙatar wani abu na dada muku, kuna buƙatar wani abu na dade ku da shi. Fa yaquluna, ƴan aljanna sai su faɗa suna masu bada amsa ga ubangijinsu, su ce masa alam tubayyi wujuhana, ya ubangijinmu shin baka faranta mana huskokinmu kamar yadda kai mana alkawari, yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, shin yanzu baka faranta mana huskokinmu ba, alam tudkhilna aljanna, ya ubangijinmu shin baka shigar da mu aljanna da kai mana alkawari wato najina minan nar shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta ai duk alkawarin da kai mana ka cika mana wace ni'ima ta wuce haka ka faranta mana fuskokinmu ka shigar da mu gidan ni'ima aljanna kuma ka tsiratar da mu game da gida na bala'i da musiba wuta wace ni'ima ta wuce haka kamar yadda yake cikin wata riwaya ubangiji ta'ala zai koma tambayar su kuna buƙatar wani abu na dada muku sai su koma bada wannan amsa a ƙarshe manzon Allah yace fa yakshiful hijaba ubangiji ta'ala sai ya yayi shamakin da ya shamakanci tsakanin shi da ƴan aljanna an gane ku shamakin da ya shamakanci ba sa ganin sa ubangiji ta'ala sai ya yayi wannan shamaki ɗan aljanna za su ga ubangijinsu manzon Allah yace fa ma uqudu shay'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim ɗan aljanna a aljanna ba a taba ba su wani abu wanda yake mafi soyuwa a gunsu mafi dadi sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wataala duk wani abu da aka ba ɗan aljanna na jin dadi na ni'ima to bai kai ganin zatin Allah subhanahu wataala maza Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala lil ladina ahsanul husna wa ziyada ubangiji ta'ala yace naga waɗanda suka kyautata a wajen yi mana da'a al husna ita ce aljanna sai yace wa ziyada da ƙari na musamman wannan ƙari shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan hadisi yana tabbatar da mu'mine za su ga ubangijinsu da ita wannan aya da take cikin suratu yunus lil ladina ahsanul husna wa ziyada da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala can cikin suratu qaf lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid naga ƴan aljanna duk abin da suke so a gidan aljanna Allah yace za mu ba su waladaina mazid kuma a gunmu suna da wani ƙari na musamman da za mu yi musu menene ƙarin shi ne ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul qiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ubangiji ta'ala ya ce wasu fuskoki a wannan yini na alqiyama nadira ubangiji ta'ala yace masu kyawo ne masu kyalli ne masu haskawa ne sai yace ila rabbiha nadira wato ma'abuta waɗannan fuskoki masu kallo ne zuwa zatin ubangijinsu ma'ana za su ga zatin ubangijinsu kaga wannan aya na cikin suratul qiyama ita ma abinda take tabbatarwa mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar qiyama haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mutaffifin kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun da wannan aya al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya kafa hujja cewa tabbas ne mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama domin anan me Allah yake ba da labari yace kalla yace lamarin ba haka ba yake innahum lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu lamahjubuna ababan shamakancewa ne an rabbihim gabarin ganin zatin ubangijinsu yawma izin ayinin da alkiyama ke tabbata duk waɗanda suka kafirce ma Allah Allah zai shamakance tsakanin shi da su ba za su gan shi ba me yasa Allah ya sanya shamaki ya kare kansa ba za su gan shi ba saboda yayi fushi da su Al-Imam Shafi'i yace mafhumul mukhalafa abun fahimta wanda yake sabanin haka to su mu'minai tunda Allah ya yarda da su ya amince da su to zai bari su ganshi tunda su waɗancan me yasa ya sanya shamaki ba za su ganshi ba saboda yayi fushi da su to amma su bayi wanda ya yarda da su ya amince da su kenan zai yayi wannan shamaki su ganshi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin wannan hadisi kuma haka akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi aw kama qala. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace innakum lalle ku kusalla cewa satarauna rabbakum yawmal qiyama, da sanni za ku ga ubangijinku mai girma da daukaka a ranar kiyama. Kama tarauna hadal qamara, tamkar yadda kuke ganin wannan wata. Manzon Allah yace haka za ku ga ubangijinku a ranar kiyama. An gane ku, yadda kuke ganin wannan wata haka za ku ga ubangijinku. Wannan tashbihur ru'ya ne bil ru'ya, wata misali yadda muke ganin wata musamman ma daren cikarsa. To haka kowa daga gunda yake a ranar kiyama muminai, kowa zai ga ubangijinsa. Manzon Allah ya ce la tudamuna, ba za ku ringa matsatsar juna kuna turayya game da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba maganar cewa wane ka ture ni ko wane ka taka ni, a'a, kowa daga inda yake. Walillahi al-masalul a'la, kamar yadda anan manzon Allah ya kamanta mana ganin Allah da yadda ake ganin wata. Yanzu shi ganin wata, shin muna turayya juna a wajen ganin wata? A'a, da wanda yake tsaye, da wanda yake zaune, da wanda yake kwance, kowa daga inda yake. In dai wata ne, kowa zai gan shi, ba maganar wane ya kare. An gane, ba maganar cewa jakuda wane ka kare ni, a kowa daga inda yake zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Kaga wannan hadisi me yake tabbatar mana? Wannan mas'ala ta ganin zatin Allah abu ne wanda yake tabbas muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muke ganin wata daren cikarsa yana wartsake, babu wani haza-haza, babu wani gajimare, ko mu ce babu wani gilgije da ya kare shi, to haka kowa zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala muminai. Sai dai ganin ba gani ba ne ba wanda yake na kwaf, wanda za ka kewaye abu da gani gaba ɗaya. A'a, kowa ne zai ga zatin Allah, amma ba wanda sai ya kewaye wato zatin Allah subhanahu wa ta'ala da kallo. Kamar yadda in ka kallo halitta za ka iya kewayewa da ganinta, cikinta da baikinta, amma Ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya kewaye shi da gani. Muminai za su gan shi, amma ba za su kewaye da ganinsa ba. Kamar yadda ya faɗa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latiful khabir. Shi ne malam sai yake cewa wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qadra rabbahu. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas ya ga ubangijinsa mai girma da daukaka daren da aka tafi saman bakwai da shi. Fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sahihun, abu ne wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma hadisi ne ingantacce. Malam yace rawahu Qatada, Qatada ibnu Di'ama as-Sadusi al-Basri shi ya rawaito daga Ikrima, Ikrima maulani na Abdullahi dan Abbas, shi kuma daga malaminsa Abdullahi dan Abbas. Haka kuma Al-Hakam ibn Aban ya rawaito daga Ikrima shi ma daga Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa mai girma da daukaka. Haka Ali ibn Zaid ibn Jud'an shi ma ya rawaito daga Yusuf ibn Mihran shi ma daga Abdullahi dan Abbas. Malam yace wal hadithu indana ala zahirihi, wannan hadisi a gunmu malam yace akan zahirin sa yake. Kama jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kabar yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yace kawai mun tafi akan cewa ya gani. Wal kalamu fihi bid'atun, wato saka baki game da wannan hadisi mutun yayi masa wani tawili yace wannan bid'a ne. Walakin nu'minu bihi, malam yace muna imani da shi. Kama jaa ala zahirihi, kamar yadda yazo akan zahirin hadisi, malam yace wala nunaziru fihi ahadan, kuma ba ma jayayya mu tattauna da wani akan wannan mas'ala. To illa kasancewar hadisai ne da dama sun zo, wasu suna tabbatarwa da cewa ya gani, wasu kuma suna kure cewa bai gani ba. Kamar yadda hadisan da suke kurewa sun zo daga Aisha Allah ya kara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma shi kansu hadisan da suka zo daga Abdullahi dan Abbas, akwai sabani cewa ya gan shi ne da zuciyarsa ba da idaniya ba. An gane ko? Kamar yadda aka rawaito, kenan ƙarin bayani akan wannan mas'ala insha Allah zai zo a darasi na gaba nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.